Sashen Hausa na muryar Amurka yake muku magana da wannan hantsin akan mitoci da suka hada da 17:25 da kuma 60 a yau wato Alhamis kenan 30 ga watan Nuwamban shekarar 2017. A jamhuriyar Niger ana iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad, Dalal da Niya. Sai kuma Alfa Radio a birnin kuma sun gana yayin da duniyar gizo ta internet kuma za iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanku da warhaka. Baba Yakubu Makiri ne tare da Grace Alheri Abdu. Muke farin cikin sake saduwa da ku da wannan hantsin. To ko bayan kun gama jin labarai za ku je irin yunkuri da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari yake yi na kubutar da 'yan Najeriya da suka fada cikin hali na bauta a kasar Libya. Haka kuma muna dauki da shirin na kasa ba kasawa ba na Usman Ahmad Kabara. Akwai kuma shirin sharhin jaridu daga kasar Ghana. Sai kuma sakonni da kuka aika mana amma duk sai bayan kun gama jin labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum barkamu da hantsi ga cikakkun labaran. Shugaban kasar Najeriya Muhammadu Buhari yayi alwashin maido da 'yan asalin kasar da suka mukalle a Libya da sauran kasashen duniya ta wajen faɗaɗa ayyukan inganta rayuwar al'umma. Shugabannin kasashen Afirka da kuma Turai sun fara tattaunawa jiya Laraba kan harkokin shige da fice, wani batu mai muhimmanci da ya janyo hankali tunda wani faifan bidiyo ya bulla da ya nuna waɗansu da suka yi kama da baƙi 'yan kasashen Afirka ana gwanjan su a Libya, abin da ya janyo allawadai daga kasashen duniya. A Sudan ta Kudu kuma wasu 'yan banga sun kashe mutane 43 galibi mata da ƙananan yara, suka kuma yi garkuwa da sama da mutane 50. Suka sace shanu a harin da aka kai a ƙaramar hukuma Dukfayul ranar Litinin da Talata da safe, inji jami'an jihar Jonglei. Rahotanni na nuni da cewa ma'aikatan jin ƙai na daga cikin waɗanda suka mutu. Jami'in sun tura jami'an tsaro domin su bincike lamarin, su kuma bi sawun waɗanda suka aikata kisan, bisa ga bayanin da mataimakin gwamnan jihar Jonglei ya yi wa shirin da ake kira South Sudan in Focus jiya Laraba. Aliya ya dora wa hukumomin jihar Boma da ke makwabtaka alhakin harin kan sabili da gaza shawo kan kashe-kashe da garkuwa da jama'a da suka sace shanun a jihar. Aliya ya ce zai nemi taimakon gwamnatin tarayya da kuma Majalisar Ɗinkin Duniya wajen kwato ƙananan yara da mata da kuma shanun da aka sace. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jakadiyar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya Nikki Haley ta yi gargaɗi jiya Laraba cewa gwajin makami mai linzami da ke iya isa wata ƙasa da Koriya ta Arewa ta gudanar na baya-bayan nan da ke cike da takaddama ya ƙara sa duniya kusanta shiga yaƙi ba nisantar yaƙi ba. Ta ƙara da cewa idan har aka shiga yaƙi, ku sani za a rusa gwamnatin Koriya ta Arewa babu ko tantama. Ta kuma yi kira ga ƙasashen da ke cikin ƙungiyar ta Majalisar Ɗinkin Duniya su yanke ƙauna da Pyongyang. Ta ce ya kamata dukkan ƙasashe su katse hulɗar jakadanci da Koriya ta Arewa, su kuma taƙaita a dangantakar soji da ta kimiyya da fasaha da kuma kasuwanci da ƙasar. Hale ta ce shugaba Donald Trump ya shaida wa takwaransa na ƙasar China Xi Jinping ta wayar tarho cewa lokaci ya yi da Beijing za ta daina sayarwa Koriya ta Arewa mai. Kwana biyu bayan da tokar tumbuɗin duwatsu ta turnike sararin sama a tsibirin Bali na yawon shakatawa a ƙasar Indonesia, an sake buɗe tashar zirga-zirgar jiragen sama ta ƙasa da ƙasa da ke tsibirin jiya Laraba. An rufe tashar tun ranar Litinin lokacin da tsaunin angun da ke kusa ya motsa ya yi tumbuɗin toka a cikin iska da ya rufe sama da mita 700. An soke zirga-zirgar jiragen sama 400 a lokacin, lamarin da ya shafi dubin dubatan 'yan yawon buɗe ido daga ƙasashen ƙetare. Ranar Laraba iskar tokar da ke tashi ta sauya inda take kaɗawa, abin da ya sa jami'an tashar jiragen saman suka ci gaba da gudanar da ayyuka yadda ya kamata. Hukumomi a Bali sun umarci sama da mutane 100 da ke zaune kimanin tazarar kilomita 10 da dutsen Agun ɗin su ƙaura domin gudun aukuwar wani mummunan amon wuta na dutse. Makomar matasa bakin haure 800 da iyayensu suka shigo da su Amurka suna kananan yara tana cikin rashin tabbas daga cikin batutuwa dake gaban majalisar dokokin kasar da za su iya sa a dakatar da aikin gwamnati. Ranar 6 ga watan Disamba ne kudin gudanar da ayyukan gwamnati zai kare sai in majalisa ta amince da sabon kasafin kudi ko kuma ƙara wa'adin aiwatar da kasafin kudi. Yayin da aka mai da hankali cikin wannan makon kan amincewa da dokar haraji a majalisar dattijai, dokar kasafin kudin za ta fi yin illa. Yan majalisar dattijai na jam'iyyar Republican ba za su iya amincewa da shi su kadai ba, suna buƙatar kuri'un jam'iyyar Democrat. Tilas ne kuma dukkan majalisun tarayyan su kada kuri'a kan kasafin kudin kafin a fara amfani da shi.
Grace Alheri Abuja ke nan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Tumadalla, shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya bada tabbacin cewa gwamnatinsa za ta ɗauki duk matakan da suka dace domin kubutar da 'yan Najeriya da suka fada cikin halin bauta a ƙasar Libya su dawo gida. Shugaban ya yi wannan hurici ne yayin da yake ganawa da 'yan Najeriya mazauna Cote d'Ivoire, inda yake halartar taron kungiyar tarayyar Afirka da ta Turai. Malam Garba Shehu, kakakin fadar shugaban kasar, yana tare da shugaban a can kasar ta Cote d'Ivoire, kuma ya yi wa wakilin Umar Faruku Musa ƙarin bayani a cikin wannan rahoto.
To, abu ne da yake yanzu ya dami ba wai shugaban Muhammadu Buhari ba, ya damu duniya gaba ɗaya. Kuma wannan taro da ake a Abuja, wannan da ke yana cikin muhimman batutuka da shugabannin kasashen Turai da na Afirka za su a cewa yau a duniya sai da mutum a karɓi kuɗi wai ta dawo Afirka. Kuma abin nan gashi ana yi a Libya. Libya suna ta ƙoƙarin kare kansu, amma dai a zahirin gaskiya shugaban Muhammadu Buhari yana da cikakken bayani akan irin wahala da 'yan Najeriya suke ciki a wannan ƙasa ta Libya. Kuma a zuwa yanzu ya sa an dawo da 'yan Najeriya sun kai su 5,000, kuma ya ce dukkan tsokacin waɗanda suke sun makale a Libya yayin da suka bar nan hanyar su zuwa Turai a sa su a jirgi a dawo da su gida.
To, amma ganin cewar matsalar ba za ta ƙare ba, wanne mataki shugaban zai ɗauka domin hana 'yan Najeriya ma ficewa zuwa wasu ƙasashen duniya inda ta nan ne suke bi zuwa Libya su je waɗansu ƙasashen?
To, na farko dai wannan taro ana sarai za a samu matsayi guda. Mu 'yan Afirka da ake fitar da mutanenmu ana kaiwa Turai, su kansu Turai da ake zuwa ana damun su da waɗannan mutane da ba son su je musu ake. Amma a zahirin gaskiya, idan nace maka shugaban Muhammadu Buhari shi kadai zai iya maganin wannan ƙasa a Najeriya ba tare da gudunmuwar 'yan ƙasa ba, abu ne ba zai yi ba. Saboda haka wannan abu za a iya yi daidai ƙarfi daidai abin da muka mallaka. Amma a ce take guda gwamnati za ta yi magananinsa zai wahala, zai ɗau lokaci. Sai dai idan kowa ya kama ana tona asirin masu wannan mugun ɗa'a ɗabi'a ta ɗaukan 'yan Najeriya ɓace musu takardun tafiya, passport da sauransu, su saida su a cikin bauta a waɗannan ƙasashe da ake magana.
To, amma ai idan ka dubi matsaloli ne ke sanya 'yan Najeriya da 'yan wasu ƙasashe ma ke barin ƙasashensu su je waɗansu ƙasashe domin neman biyan bukatu na rayuwa. Anya, matakin ba a cikin ƙasar Afirka yake kamar Najeriya idan za ta wadata al'umma da abubuwan more rayuwa ba wahaloli na ƙasa, ba ma mai tunanin ya fita ya je wata ƙasa har ya shiga bauta?
Gwamnati musamman a wannan zamani da ƙarƙashin shugaban Muhammadu Buhari tana iya yin ta don ta kyautata, ta yi amfani da Allah ya baiwa Najeriya don a kyautata wa rayuwar jama'a. Amma ina so in tabbatar maka cewa abubuwan nan wasu da suke faruwa akwai karyar zuciya, akwai kwaɗayi wanda ya wuce iyaka.
Malam Garba Shehu kenan, kakaki a fadar gwamnati tarayyar Najeriya wanda ke cikin tawagar shugaban Muhammadu Buhari a taron haɗin gwiwa da ake yi tsakanin tarayyar Turai da tarayyar Afirka domin ɗaukar matakan tallafawa matasa domin kawo ci gaba mai ɗorewa a duniya baki ɗaya. Umar Faruku Musa, muryar Amurka a Abuja, Najeriya.
To, madalla, a gaida Umar Faruku Musa. Kafin mu ci gaba sai a shakata da wannan waƙar. Waɗannan shirye-shiryen suna zuwa muku ne daga nan sashen sanar muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ko karfe 2 ke dan da minti 12 na dare a nan Washington ga shirin na kasa.
Na kasa ba kasawa ba.
Na kasa ba za ta zama kasa.
Mai sauraro assalamu alaikum, barkanku da sake haduwa wani sabon shirin na nakasa ba kasawa ba, wanda ni Usman Ahmad zan gabatar. A wannan mako zamu tattauna ne game da wasu abubuwa da suke tahowa game da taron majalisar dinkin duniya na ranar nakasassu wanda ake yin shi duk ranar 3 ga watan Disamba shekara. Sannan kuma a Najeriya kwanan nan ana sa ran yin taron kasa gaba daya na PDP, wanda a ciki kamar yadda daya daga cikin wakilan mutane masu bukata ta musamman a Kaduna Abdullahi Jignu ya gaya mana za su samu dama cikin wannan taro na PDP ta yadda za a fara fadamawa da nakasassu a fagen siyasa a Najeriya. Sai a biyo mu a jiyar da hirar tamu za ta kasance. Assalamu alaikum, za ka iya gaya mana da wa muke magana a cikin wannan shiri na nakasa ba kasawa ba?
Sunana Farid Abdullahi ne, jigin shugaban nakasassu na PDP na kasa ba kasawa.
Malam Abdullahi Jignu, ranar 3 ga wata mai zuwa in Allah ya kai mu na watan Disamba da zamu shiga, rana ce da aka ware ta majalisar dinkin duniya domin yin ranar nakasassu. To kafin wannan lokacin shin akwai wani tanade da kuka yi wannan rana kafin ta zo ne ko yaya?
Ki sanar da kaje duk abin da kai da ya baka samu ranar biya da gwamnati da take ci da kuma da iman gari da kuma ƴan siyasa to da yaka an biya ka haka. To na kasa shi tsali da rada ne shi an da a kasan da baki da kuma kasan shi akwai tsari da muke kare. Ya ni mai da ƴan siyasa da gwamnati ci da sanar shi. Da kuma wannan da kaga to yarce ne ranar biya muke da shi zamu yi da abin da zaka daka ne fiya sannan da kudi da zaka yi.
To amma misali a bara da aka yi ranar nakasassu ta duniya da aka yi din, naji ana kukan cewa ba ku samu wakilcin gwamnati ta zazzo wurin da kuka yi abubuwan ku na tararrukan ku ba da sauransu. Shin akwai wani abu da za ku yi wannan karin danganin cewa abin da ya faru bai kara faruwa ba?
Ai ba ku yi abin da ya yi saboda don su ba su da za su da ra'ayi daga su da
farko.
Gwamnati ba ta ra'ayin nakasassu. Ina da gwamnati tana da ra'ayin nakasassu ke ga duk abin da muke kafa yi a wannan. Ya ka ko abin da gwamnati ke so yau idan ne ka tashi yana neman tsara to za ka ka tashi dan ya ba ka tsara da tsara a kada ka tashi. Ka ga ka tashi ka tsara. Sai amma fa kun abin da gwamnati ke ce maka ma shi gaban ne ka tashi a kan nan.
To kuma ga
yi an ba mu ne kara zuwa.
To amma misali kaga akwai irin kaman su irin Dan Lami Bashiru da suke yake Lagos din nan, wanda yana wakilcin nakasassu musamman game da majalisar dinkin duniya, zaka ga ya tafi Geneva ya zo New York. Akwai wani abu da kuke a irin wannan rahotannin da yake samuwa ko kuma suke hadawa domin gabatarwa na kasashen duniya da sauransu? Akwai wani abu da kuke danganin cewa an sami mafita a kai yanzu, misali a ce ga ran na tahowa musamman a amfani da wannan dama?
Duk abin da zamu amfani da ma mu kai shi an saurare ka. Ba za a saurare ka ba. Idan ɗan siyasa ya gana ƙasar shi ya ga wani kaman wato zai kaman ma mutum ne kuma mutum ba ne. Idan ne mulki ya gana ƙasar shi zai ga mutum ne kuma mutum ba ne. Ba mutum ba ne. Sani da wato saurare ka ba zai kaman kana zuwa barayi. Ko kana neman wani abu a hannun ki. Amma ya saurare ka.
Ya ji ne ke tafa da kai.
Yanzu wato ba ya zan idan da ke fita da shi ko da babbar ɗin fara. Abin da zai yi baya ko gaba ya hange nesa. Akwai nakasassu, akwai tsufa, akwai hatsari. Mu ɗan Najeriya ba mu da wannan. Ba mu da wannan sai dai kawai kamar idan kyanin ka zo a zuwa su dama su can gora gudu don a ba ku. Sannan ku kwanci a baka adibaiya. Ta da ina daɗe shi kullum ma su gani yanzu ma fi ba tun mutum ya ce ta da kai kenan. Yana su mu wani su da kai. Yana su kuma da muhimmanci a al'umma. Sauran su da muna da ba'isun ilimi da dauyoyi da yan siyasa. Ayyuzu, ma dai ta ramun yana abin da zai shi ne zai samu mu fata abin da muke na ba Eh
to amma misali wakilan da ake ba ku din wanda za a ce ga mai bada shawara ga sauransu kamar irin sunan shugaban kasa irin na gwamnati da sauransu suna wani abu kuwa
eh ake kike gidan yanzu sun kai
ko
ka ba ka shiga bana daga su kan shi a Kaduna ba shi a Adamawa Taraba ba shi a Kano ba shi a kasa baki
da eh da
idan ka kasa ba su sun kai ba ra su kai ba ra auto da abin da ake bukata ne dan ga idan ka ba ku da kunya ne amfanin su yayi ba ku da amfani ba ya ramu kansa ba dan saboda idan suka bada ne amfanin badawan ba a amfani da abin da muke bukata din awai an baka jika nayi kare ba a tsara da kasassu su
to ga zabe na kasa yana zuwa misali in akai zabe na jam'iyyar PDP gashi kai kana shugabantar kungiyar naka su musamman bangaren jam'iyyar PDP din nan akwai wani abu da kuke shiryawa
eh alhamdulillah ita karkashin jagoranci shi Sadiq Ahmed Garfi an ba da doka yanzu da an je za a kaddama da shi a wannan taron da yayin nan na PDP
ko taron kasa na PDP
dole a tabbatar da kasashe daga sama har kasa an ba da hukunci
da ku
dole ne kuma za mu shiga zabe za a zabe mu kuma za a ba mu
kamar mukamin sanata haka da ake nema
eh suka duk da mukamin
ko irin mukamai
amma ba da hukunci a ba da hukunci a party office din ba da ka ba da shugaba na kasa don mata shugaba eh haka akwai shugaba da kasa yanzu da dinga ala kayar shi
abin
da za a bashi ana bashi duk mukamin za a bada sannan ana baka wato kashi biyar a cikin abin da ke ba mu jama'a sai ba za a baka
eh na gani wato ba wakilci kawai ba kawai a ce mai bada shawara ba
wakilci da duk illa nuna hatta mutum za a yi na kasa baki daya na PDP muna ciki duk abin za a yi na PDP muna ciki
shi yanzu misali shi da ta'amar makarfi da yake shugabantar jam'iyyar shi ne ya tunani har kuka faɗo masa haka a rai kuka nemi ya haka koko shi ne kawai wani tunani
da ba ta mutum ne da yake shi da kafassu saboda duk shi yake gwamna shi fara ce makamar kafassu yake ba su alam labor monthly da ake ba su don su jira da harkokin su na kafassu a jihar Kaduna idan kuma shi ne ke sai ne sai ga an cewa ga shi da kafassu ya tafi kuma ka dole ya tabbata cewa na kafassu ya tafi cikin wani tsari kuma ya tafi kuma abin ban sha'awa shi ne wannan gwamnatin za a yi ma ya ce a ba mu su na mutane uku za su yi kirki a wannan karfashi da ya
abu da na kasa taron kasa
dole aka iya taron kasa yanzu a kuma shi ne da aka ba da shi na wannan sauke shi da kan shi a kasa ba ka ga ina da kokarin dawo da kasance kuma ya saurare ka duk abin da kake so ne saurare shi dan kuma in ya kana da gudunmuwar zai bada a kafan nan da shi
to ina ga abin da za a yi zamu ya kokarin mu ga yanda zamu mu tattauna tare da shi shi ma in Allah ya kai mu ko kila mun same shi zuwa mako da zamu shiga saboda mu je menene shirye-shiryen daga bakin sa kuma yaya abin yake yaya zai dore misali
eh wannan zai baka bani duk da ni na sama kin ne wanda yake da yake tauta mana kasashe wanda ko a lokaci inda kake da shi magana zai yi ka kuma zai yi maka bukatun ka kaga idan yanzu muka samu wannan APC ta bada ta ga mun samu dama da zamu shiga filin su samu ko mun saboda idan ya ara siyasa shi da mulki ne sai gaba ne idan har aka ga akwai da kasashe da suke da wakilci idan ka duk aika ka ta ita da mun kasashe ke wanda zai ne matasa ne da mata to zai ne kasashe
bayan mun gama da shin Allah so za mu yi kokari bayan an yi ranar na kasassu ta duniyan sai mu sake wayewayar kuma ji an samu wani yunkurin ci gaba ko wani abu makamancin haka mun gode sosai Abdullahi Jibino
Allah taimaka wa mai kamin kifi na kasa ba za ta sauka sawa ba mai da kasa ta shi kai ilimi ya fi kunta ta shi shi ake wawawa
To duka anan shirin ya kammala sai kuma in Allah ya kai mu wani makon zamu sake waiwayo ku da wani sabon shirin na kasa ba kasawa ba. Yanzu kan a madadin shi bakon namu Abdullahi Jibnu da kuma Julie Ladas Creation wacce ta hada mana sauti Usman Ahmad daga nan sashin Hausa na murya Amurka a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairin sa mu zama lafiya.
Tuma da Allah a gaida Usman Ahmad Kabara. Yanzu kuma ga sharhin jaridun kasar Ghana.
Zamu so mu sharhin jaridun na yau ne da jaridan Today. A shafinta na farko labarinta wadda ya dauki hankali shine kotun koli na kasar Ghana ta yi wadi da hukuncin kotun kare haƙƙin bil'adama na Afirka da ke kiran kasar Ghana ta dakatar da hukunci ko kuma shari'a da take domin kwatu kuɗi Ghana cedi miliyan 51 daga Wayomi. Kotun koli na kasar Ghana a jiya ne ta yi watsi da umarnin da wannan kotu na Afirka na kare haƙƙin bil'adama ta yi inda take kira da kasar Ghana ta dakatar da wannan shari'a da take na kwatu wannan kuɗi cedi miliyan 51.2 wadda a cikin kuskure aka biya Alfred Agbesi Wuyuni. Har yau a shafin na farko na jaridar kasar Ghana ta karfafa danko zumunci da kasar Italiya. Kasar Ghana da Italiya sun amince su karfafa zumunci da ke tsakanin kasashen guda biyu yayin da suke kokarin samar da fagage wadanda zai amfanar da su kasashen guda biyu da kuma al'ummunsu. Har yau a cikin wato shafi na 12 na wannan jarida ta Today labarin da ke akwai shine John Mahamman yayi amayya lashi. Jaridar take tsoho shugaban kasa John Dramani Mahamman yayi watsi da jawabin da aka danganta da shi cewar babban jami'ar adawa National Democratic Congress zata sake nazarin tsarin nan na bayar da ilimin manyan sakandare kyauta in taci zaben da za a yi a shekara ta 2020. Ita kwa jaridar Ghanaian Times babban labarin ta a shafin farko shine kasar Ghana da Italy sun kulla yarjejeniyar makamashi mai amfani da karfin rana. Jaridar ta ce shugaba Nana Addo Dankwa Akufo-Addo ya bada sanarwar shirye-shiryen gwamnatin sa na yin kawanci da wani kamfanin man fetro na kasar Italy NEI domin yin amfani da karfin makamashin rana da kasar ke da shi domin samun inda za a rinka samun makamashi da za a iya sabuntawa. A bayan jaridan wani labari ne mai sha'awa hukumar wutar lantarkin kungiyar tattalin arzikin Afirka ta yamma za ta dau sabbin mataki kai na gudanar da wannan wato hukuma. Kungiyar tattalin arzikin Afirka ta yamma ECOWAS a takaice kuma dake kula da lamarin wutar lantarkin ta zata dauki sabbin matakai domin tabbatar da gudanar da aiki da kyau da kuma bunƙasa kasuwar makamashi a nahiyar. Labarin da yafi daukan ido a jaridar Daily Heritage a shafinta na farko shine ɗan sanda da alƙalai sune waɗanda suka fi kowa cin hanci a ƙasar Ghana. Jarida ta ce daga dukkan alamu yakin da kasar Ghana ke yi akan cin hanci har yanzu da sauran rena a kaba saboda binciken da wata kungiya mai suna Afrobarometer ta gudanar karkashin taimakon Center for Democratic Development ya gane cewa ɗan sandan kasar Ghana da kuma alƙalan Ghana sune suka fi kowa cin hanci da karɓar rashawa. Da wannan sharhi na jaridar Daily Heritage muka iso ƙarshen sharhin jaridun na yau. Rizwanullah Muktar Abbas sashin Hausa na muryar Amurka Accra Ghana.
A gaida Muktar Abbas, yanzu kuma lokaci ne da zamu kawo muku sakonni da kuka aika mana.
Assalamu alaikum, mai magana Yusuf Baban Zage mai trader ringin daga jihar Jigawan Najeriya. To zan yi magana ne a game da taron da kusan kasashe 80 suke da kasashen mu na Afirka da na Turawa wanda suke so su yi a kasar Cote d'Ivoire ko kuma in ce ake gabatar da wannan taro a kasar Cote d'Ivoire. To yana kira ga dukkanin shugabannin kasar da suka samu damar da wannan taro su tattauna a kan abin da zai samarwa da talakawa zaman lafiya da sauƙin tsadar rayuwa da muke ciki. ba a zauna taron shin shayi kuma a ɗebi kuɗaɗen jama'a a tafi wata ƙasa a ce za a yi taro domin ci gaban ƙasashenmu na Afirka da sauransu kuma a je a yi taron shin shayi a tare a watsi a tattauna abubuwa masu muhimmanci amma zai kaga ba a yi.
Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka. Mai magana Ismail Ahmad Yalwa daga Ingoro jihar Yobe. Matakin da shugaba Muhammadu Buhari ya ɗauka na kwaso 'yan Najeriya daga ƙasar Libya hakan ya yi daidai duba da irin cin zarafin da ake musu har ma da wasu a ƙasashen Afirka. Kira kuma ga matasanmu, ya kamata su daina zuwa ƙasashen da ba a bisa ƙa'ida ba, hakan shi ya fi jawo cin zarafinsu. Nagode sashen Hausa na biyoyi.
Mai magana Abubakar Kawo take daga nan jihar Yobe, Najeriya. Jami'ar Amurka DOA yau ra'ayina shi ne dangane da yadda siyasa ta sako kai. Ina kira ga matasa da sauran al'umma na jan jiha ta jihar Yobe da su tuba su san wa za su zaɓa su zaɓi cancanta, kuma don Allah don Annabi su tsaya su san abin da suke yi. Domin ta yanzu kan magiya waye, domin siyasarmu ta jihar Yobe ta zama ta ƙabilanci karara babu wani ɓoye-ɓoye. Don haka matasa ƙalubalen ku, ya kamata mu tashi mu san wa za mu zaɓa domin ya cire mana kishiya wuta. Idan ba haka ba, wannan wahalar ba za mu rayu da ita ba da rashin ci gaba kamar sauran jihohi.
To yanzu kuma ga labarin aya ta ƙarshe.
Shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari ya yi alwashin maido da 'yan asalin ƙasar da suka makale a Libya da sauran ƙasashen duniya ta wajen faɗaɗa ayyukan inganta rayuwar al'umma. Shugabannin ƙasashen Afirka da kuma Turai sun fara tattaunawa jiya Laraba kan harkokin shige da fice, wani batu mai mahimmanci da ya janyo hankali tunda wani faifan bidiyo ya bulla wanda ya nuna waɗansu da suka yi kama da baƙi 'yan ƙasashen Afirka ana gwanjansu a Libya, abin da kuma janyo alawa dai daga ƙasashen duniya. A Sudan ta Kudu kuma wasu 'yan banga sun kashe mutane 43, galibi mata da ƙananan yara, suka kuma yi garkuwa da sama da mutane 50, suka sace shanu, harin da aka kai a ƙaramar hukuma Dukfayel ran Litinin da Talata da safe bisa ga cewan jami'an jihar. Rahotanni na nuni da cewa ma'aikatan jin ƙai na daga cikin waɗanda suka rasa rayukansu. Jami'an sun tura jami'an tsaro kuma domin su bincika lamarin, su kuma bi sawun waɗanda suka aikata kisan. Bisa ga bayanin da mataimakin gwamnan jihar Jogel ya yi wa shirin da ake kira South Sudan in Focus jiya Laraba. Jakadiyar Amurka Majalisar Ɗinkin Duniya Nikki Haley ta yi gargaɗi jiya Laraba cewa gwajin makami mai linzami da ke iya isa wata ƙasa da Koriya ta Arewa ta gudanar na baya-bayan nan da ke cike da takaddama ya ƙara sa duniya kusantar shiga yaƙi ba nisantar yaƙin ba.
To duka-duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirye-shiryenmu na wannan lokacin hantsi. Sai kuma da la'asar za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauki da sauran shirye-shiryenmu. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa da muryar Amurka, musamman ma Grace Alkhiri Abdu da ta taimaka muka gabatar da wannan shiri, sai kuma Solomon Abu da ya shirya ya bada umarni, da kuma injiniyanmu na wannan hantsin wato Mr. Jim Cook. Baba Yakubu Makiri ne ke sallama da ku. A huta lafiya.